أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين. وأعزك مسلمي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. وليتك كافة أنتم سمدت فضل الله سبحانه وتعالى بقوتكم وأن أتقيني فأجيني لكثرة وشيء مكساك سامة دام حضرة وتوريك تعالى البركة. Domin ci gaba da tafsirin na Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan wata mai girma wata Ramadan. A yau muna farincin 12 kuma 11 ne ko? Jiya ta wani wata?
Jiya
11 ne nace 10 ko? Yau ke zan 12 ne insha Allah. 12 ne wata Ramadan.
To sha ke shari.
Ka sha Allah. To Allah subhanahu wa ta'ala ya arsa mu da alheran da ke rubuta a cikin wannan wata kuma ya yayi mu farko sha fi don san kuma ya jira Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake zuwa Madina kuma shi kira da su da yake da kai da kuma bakai wanda kuma shi ne yake jin da san dai da wannan mars bilal ya sanar da Isa alaihi salam tana shekara ta 2020 har yau muna nan a cikin tafsirin surah Al-Fatiha kuma ashiya sun fara da cikin aya ta nuku inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani sakan gudanar da cikin guda da ahlul kitab da kafa bashi magani ko Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna suna koyi wani hukunci wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta shi a cikin kuma sai su zo nan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman yi musu hadisi ya tafasa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan wata hadisa ta faru a tsakanin Yahudawa ko kuma ahlul kitabi ba sai ta amu idan suka san cewa a cikin littafin su hukunci yana da tsauri to sai su zo nan Annabi sallallahu alaihi wasallam dan saboda su nemi ya musu hukunci a tsakanin su a cikin wannan abin da ya shafi wannan alama kenan idan suka samu sauki kaga sun samu hujja a gaban Allah subhanahu wata'ala dan su ce sun samu wani annabi da Allah subhanahu wata'ala ya musu hukunci hukunci mai sauki saka wani wanda ya shafi je na ba da misalin cewa an sami wasu ko kuma wani wanda yake da aure ya yi zina hukunci yadda yake rubuce a cikin at-taura shine cewa duk wanda ya zina in dai har ya taɓa yin aure ko kuma yana da aure a cikin shi hayyar da yanzu da aka samu wannan shine sai ga cewa bari su koyi wannan hukuncin su tafi samun annabi samu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi musulmi su tambaye shi yaya hukunci yake wajen shi idan kaga in suka samu wannan hukunci in har yana da sauki sai su bar aiki da nasu sai su yi aiki da wannan annabi yana kaga sai samu wajen ko musa ko ya mun gani ko to haka suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallaci suka ce suna neman ya musu hukunci ne musa kan me ne hukunci mutuna da yanzu na kuma yana da annabi ya kuma bace hadisi yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da hawa shan babban malam shi ya tambaye shi yace ina hada ka da Allah idan irin wannan ta hattaba a cikin littafin yaya hukunci sai kariya ya mai gwamnati hukunci wanda ba a nan sallallahu alaihi wasallam sai ya gama shi da Allah so bi kusa karshe a kuma yaro fata shi yana kusa da shi sai shiru yana kallon annabi sallallahu alaihi saboda ya san abin da bai gida ya gani ba aka ba sai ya na sai tun da ka gama da Allah tun da ka gama da Allah tsakani da Allah a cikin at-taura wannan hukunci shine za a yi shi har yau dan da bai tafi irin wannan hukunci shine hukunci da ke rubuta a cikin shari'a to haka sai shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da mutan da ayi jiya ne ce wa kaifa al-haqq Allah na mamaki ta ya da su su ne manka ku hukunci wa inda kuma tawrat ya hukunta Allah an hali a wajen sa akwai at-tawra wanda cikin da akwai hukuncin Allah sun mai tawazzuna fi ba'd dalika sanan kuma su fiye baya sanan hukuncin Allah wanda sun san shi Allah ji wannan kuma in ka bi mutune wa'ancan ba mutune ba ne mu mun gaskiya bai rike wata Allah ta hannu mu mun gaskiya bai kauna kai ne ga hukunci na Allah haka kawai yace ya nemi wani hukunci yace ya yi shi kuma ya nemi wani abu da ke da dan san sabci ya yi shi to Allah subhanahu wata'ala
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ولا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
الله سبحانه وتعالى سيتي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور لليم من سمكة التوراة أتجند أقوى شريعكم أتجند أقوى هدى yana nufin dukkan abin da zai shirye da ya zuwa ga gaskiya to a taura ta kunshi wannan wato dukkan wani haske wanda zai haskaka maka ka gane gaskiya ko ka gane hukunci wanda yake na gaskiya to a cikin a taura ta wannan to shi ne yake nuna ku Allah subhanahu wa ta'ala ya hukuma bihan nabiyuna alladhina aslamu annabawa wa'anda suka bi kawai ko kuma wa'anda suka musulunta suna yin hukunci da ita ke da dukkan annabawan da aka yi tsakanin annabi Musa da annabi Isa alaihi salam dukkan su suna hukunci da aka to aka bi wanda yazo wa haka kuru yazo ci ba yake haka kuma wa rabbani yuna malaman yahudawa masu yin ibada da ita su ne a rabbani al-wabbar masu yin ibada da kirki as-suhar masu gudun duniya da su ne wal ahba da bayya bayya malaman su suna yin hukunci da ita bi masu fi zumi kitabin lahi saboda abin da aka aza musu na nauyin kiyaye lissafin annabi wannan shi ke nuna cewa su malaman yahudawa al-ahba nasu su aka ɗora ma nauyin kiyaye litafi. Mu kuma Alƙur'ani bai girma Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya ce zai kiyaye shi da kanshi. Ya ce ina da nazar da zikira ko ina da rubutun hafi. Lalle ko muka san kanta da ambata. Mene da ambata nan shi ne Alƙur'ani bai girma. Wa ina da rubutun hafi kuma lalle mu game da shi masu tsari. لا تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا جمع القرآن فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيان على ذلك نتكى القرآن في كلمة شاء الله شيء زي سهين القرآن بما هو المال من الكشف بما هو المال الذي نوي أجشبا كم نوي سنجب إلا أتي جهنم متعني القرآن يكاوي Allah bai tsare shi da wani an ci cikin shi. Wannan duniya da muke ciki wata duniya ta neman iri yadda za a yi a canza a cikin musulunci a canza ta kuma. Su na samu wani mutane sun canza shi. Abu ne na farko shi ne ba a samu ruwan da ya gina shi ba har yanzu. Me yasa Allah ya hana samu wani wanda zai yi Qur'ani irin Al-Qur'ani ya zo ya gina shi. Ba a samu ba. Yau shekara ta 1446 an kasa samu wanda zai yi irin Al-Qur'ani. Saboda in abu ana iya kokoro a yi iri shi kenan ana iya canza shi. Kaga ne kuma karman ne. Wanda ke iya kokoro ya yi abu to ya iya canza shi. To shi yasa babu wanda ya iri shi ba zai ma ka aita na lantaya wanda na iya zuba yanzu ya tsirka wani abu ya sa wani abu ciki wanda zai iya sashi ba. A kasa gano cewa maganar Allah ce ko kuma maganar Allah. saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ne ya aza kake don yin kariya amma kuma wannan ayat tana nuna mu cewa su mai mai malaman su su ne Allah ya dora a nauyin tsare me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya dora maka din nauyin alqur'ani ne yake ba masa kai babban shi ba masa kai wannan shi alqur'ani shi ne sai za ka gani nan kuma aka zo magana yahudawa at-taurat take zance kai aka zo wajen magana annabi Dawud alaihi salam ana rantsan sa alqur'ani haka ne ko to aka zo wajen al-injil kenan magana annabi Isa ana rantsan al-injil injila amma aka zo wajen alqur'ani sai kace Allah ya ce alqur'ani kitabu to sai kuma kin ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa alqur'ani kitabu Allah ce ka nuna da yin shahada kuma sai ka tsaya akan shi masu shaida da shi dukkan hukunci da ke da fara ciki su masu shaida ne akan shi idan ka koma baya Allah subhanahu wata'ala ce ya yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu annabawa wa anda suka musulunta ko kuma wanda suka bi kawaya suna yin hukunci da at-tawrat bisa Allah ce mu annabawan nan alladhina aslamu wa anda suka musulunta da banda annabawa ya musulunta kai ma zama annabi baka musulunta ba
shi
ne dai cikin wasa kan wannan shi ne magana ta na biyu kasancewa an ce musu sun musulunta kaga ai sun musu ji aka kawo ko kirari da aka musu ko ba aka kirari da abin da da ba kowa san kana da shi ko kuma abin wanda ba ana kirari da shi da abu ko sama mun gani yanzu da tashi fa za ka gina kirari ba mun kirari da cewa kemarori yau da bayan kemarori ba da su da mamba kiran sare ko wani abu wanda ta ne su sani ba wanda yake tashi sai in sama tashi da shi mun kirari nan ya gode Allah subhanahu wa ta'ala ya ji amma kuma sai ya bi su da abin da kowa ya san shi to sai mu dawo na farko midan yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su da cewa wa'anda suka musulunta wannan kalma tana nuna maka cewa duka annabawan Allah baki daya su musulmi tun daga annabi Nuhu alaihi salam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Nuhu alaihi salam musulmi annabi Ibrahim alaihi salam musulmi shi yasa Allah ya ce inna dina inna salihin
sallam
a cikin surata Yunus annabi Nuhu alaihi salam ya ce mutanen shi bai bukata komai ya ce umirtu an akuna min al-muslimin haka ne ko annabi Ibrahim alaihi salam da shi da annabi Isma'il alaihi salam cikin addu'a su sun nuna cewa su musulmi ba su ga sunan wani addini wanda suke ba in ba musulunci suka ce rabbana waj'alna muslimin bainaka kaga musulmi ne su mun gane ko to haka in ka zo wajen annabi Musa alaihi salam shi ma musulmi ne haka in ka zo wajen annabi Isa alaihi salam hawariyu su ma ta suka yi wa nahnu min al-muslimin mu ma su kana daga cikin su wa shahada bi anna muslimin amanna billahi wa shahada bi anna muslimin haka hawariyu suka ji ma annabi Isa alaihi salam kenan wannan ke nuna cewa sunan musulunci ba babban suna ba ne ba suna ne wanda tun zamanin annabi Muhammad alaihi salam yana san dukkan annabawa suna kiran kansu da sunan musulunci shi yasa Allah na wurin yayin kamar shafi ne yayin su Yahudawa su da ke cewa su Yahudawa ne to ya hukumu bil annabiyyun alladhina aslamu kamar ana nuna musu cewa dukkan annabawan da kuka yi tun daga annabi Musa har zuwa annabi Isa alaihi salam dukkan su aslam su sun musulunta amma kun kunya kun gane kenan kamar shafi ne ake musu a cikin wannan ana nuna musu cewa dukkan annaba su sun musulunta amma kun kunya musulunta sannan kuma dukkan annaba wannan nan sun dora yin hukunci da abin da ke da cikin at-taurat hatta da bayyana bakon su sun yi aiki ta dan ku kunya mun gane to sai mun gano hikimar cewa aslamu to menene hikima yi musu kirari da abinda kowa san shi kowa san su musulmi ne dalilin da aka musu yabo haka zama shafi a cikin tafsiri shi ya nuna cewa wannan kirarin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kirari ne wanda kowa ya san sifa ce wanda kowa ya san ba ta da bambanci da sauran sifofi da Allah subhanahu wa ta'ala yake sifanta mumune da su a cikin alƙur'ani ba ta da bambanci da su kamar ya ayyuhan ladina amanu yan uwan da suka yi imani kasan imani da shi sa Allah ya ce masa kana mun gani ko to nan me yake sa aka kawo asdamu da mafshari aka sifan ta da abin da kowa ya sani yace dan annabi irin ba musulunci ce da in ka ga kalmar mutum aka ce mishi aslam to an girma musulunci ne da jinkira shi zuwa ga wannan annabawa ke da ita sifar ana girma mata ana yin mutum kirari da abin da zai girmama siffar da aka siffanta shi ne. Mun gani ita siffa ana girmama ta da mutum sannan kuma shi mutum ana girmama shi da siffa. To shi yasa zan siffar da aka ba su an girmama siffar ne saboda jingina ta ga annaba. Kina kaga wannan yana kuma zuwa ga magana da muka yi tsare na cewa aslamu yana nuna cewa dukkan annabawa nan sun musulunta sai ku ne kuke musulunta ku Yahudawa. Kidan mine da ke gare ku wata fahimta take gare ku wata ganewa take gare ku wata ta annabawan wata ganewa take kuke da wata ta annabawan da ta manye mai mamban ku na da na farko ku ga kin musulunta amma ku sun 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 musulunta wanda ya yi daidai da mafi yake da faɗa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin karshe-karshen a cikin farkon sun da zafin wanda yake cewa mala'iku wa yastaghfiruna lil-ladina amanu inda an ce wa yastaghfiruna lil-mu'minin kaga duka da ma'ana ta ba lil-ladina amanu to an suka yi imani an sifanta su da imani ne dan saboda a nuna cewa imanin su shine yasa suka samu darajar da suka fara kuma sanannun mai imani imani da gaskiya mala'iku suna yi fushi istighfar mun gani ko Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ci gaba da cewa fara ta shawo nan idan kuka zo wajen yanke hukunci ka ku yi zuwa guda wannan da cikin sai ka tana kira ne ake zuwa ga dukkan wani mai hukunci ko wani kai hukunci wala ta samu billahi lawan zalim kai da kuran zargin mai tsari kuma da zargin bakin da aka ce kai alƙali ne kai ko kuma mai hukunci da gari to din yadda za ka kasancewa in dai har gaskiya ce to ka tsage da komai tsacin ne kenan fara ta shau na sa ku shau kau ku ji tsoron mutane ku ji tsoron in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila kada ku sayi hukuncin da kuka san da cewa gashi na yanke shi haka kan ku sai da wannan hukuncin a babu yanzu ya kana aje mun ga cewa sama'u da likan ne akkanu da lisan su kwalle ne wajen cin hanci da tsawa yanzu kana ganin wannan yakin da ake na irakiya ta ga ya tabbata cewa sun kashi ayatu da haka to a yau abin da ake gayatawa ce su ku annan mutanen da kake ganin ba su yi samun nasara a cikin ƙasa kuma ba su samu wani mai yaudari a cikin mutanen wanda ta fi wanda su wanda ba su ba yadda za su samu nasara yanzu kana ganin shugaban bai zo da kwanakin baya har cikin ɗakin shi yana kwanta da shi da wanda shi a cikin ɗakin shi har cikin ɗakin shi da shi da wanda shi a cikin kisa da aka tambayi shugaban rashin sakamakon wannan sai yaya za kai da kasar da sojojin kasar suka tafi shi gaban kasar suka nuna kai wani ne tafi kuma kai ba ku ce za kai tabar mutum da ya mika wa shi kai kana aikin ci an bar a ce to shi ta wace hanya za ka yi mika shi suka yi to za a ake zargi akwai wani shugaba ne daga cikin shugaban wannan rundunar sojojin Iran wannan cikin kayan awar wannan zargin ne cikin rana yana zargin ta kona shugaban Hezbollah Hassan Nasrallah suna tare da wannan mutumin aka kai mishi hari aka kashe shi amma kuma shi ba da yara ba lokacin da aka yi wannan yakin na kwana 12 na watan Juwan da aka yi na kwanakin baya na tsakanin Iran da Isra'ila mutanen da Isra'ila ta kashe shi wannan mutumin yana tare da su amma su suka mutu kuma shi ne mutum yanzu a cikin taron da ake da ayatullah jiya da safe yana cikin taron amma kuma aka kashe su shi ban da shi kaga kenan babu alamun tambaya akwai babban ayatin ba to kaga wannan yana tabbatar da maganar mutaji da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa akaruna ne su mutane ne wa'anda wannan ce wajen ba da rashawa da karbar rashawa ko babu yanda za a yi a kashe wannan bawan Allah in babu yaudara dukkan abin da za a yi in dai aka ce maka san kashe to akwai yaudara la'ayyaka sun samu sun yi nisa wajen ilimin su ya yi nisa sosai yadda ya taba gani sannan kuma duka da hannun su ne matsawa kana rige da waza ko telegram ko kana shiga facebook ko kana wani abu ko kana aiki da starlink ko kana aiki da internet to kana aza hannun ka saka wannan ka tabbatar da cewa ka hannun su ne gaban kirai tun da aka yi yaki da cikin fashi shekara ta 1961 ne ila kutuwa 62 har zuwa lokacin da aka kashe shi bai ƙara kurmani da wani abu da ke da alaƙa shi Saddam saboda dukkan abin da zaka yi amfani da su to ka tabbatar da cewa nasiri kana amfani da wasu ana iya gano daga Amurka ta ne wuri wuri ka zaka kuma ana iya samu idan wata fuska yana iya kasancewa kawai kaiwa ne aka yi matuƙa wajen iya gano sirrukan mutane Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala ce wa man lam yahkum bima anzalallah kuma kusa duk wanda bai hukunci da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ba fa ulaika wa anta mutana su ne kafai wannan ita ce babban ayat din Boko Haram da duk wani mutum da yake ganin cewa zama a cikin mulki irin na demokradiya ko mulki na turawa haram duk wani wanda ke da wani ra'ayi da wannan ayat ita ce babu makam amma nan ya hukunci ma anzalallah fa ulaika hum fasiqun hum kafirun kuma zalim nan ne suke lamewa amma sai mun yi wa shif sahabbai na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka fassara wannan ayat nan ne ake samun kuran kun gane ko shi a cikin musulunci da yake gani shi dauko shi da aka yi daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne haka wa ya dauko shi sahabbai suka dauko shi abin da ya kasance ba a fahimce shi ga ayat ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata a ce ba sai kai ya saka fahimta shi a hankali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam in aka ce wannan abu a cikin alqur'ani kaza yake ne to ya wuce ne mu zamanin bai kasance mu ma wannan ma Allah yake bada illa ya ka ko wasu abubuwa wanda suna bada wani fuska suna bada wata wata kama daga baya yanzu misali da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa al-khayla wal bighala wal hamira tarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun kuma Allah sai halicci abin da ba ku sani ba kaga Allah ya halicci abubuwa da yawa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halicci ba ya halicci abubuwa da yawa kaga nan baka bukatar sai ka ce ita mota sai ka kawo wani sahabi wanda yace tana shiga cikin wayar kullum wala ta kana bukatar sai ka kawo sahabi wanda ya kamta ka baka bukatar amma ko da so shi wanda ke rubuta a cikin Qur'ani wa'anda su sahabbai sun fassara akwai wanda su sahabbai ma kasa fassara suke sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ko to irin wannan su ne ake bukata a samu fassara su daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ake bukata a samu fassara su daga su sahabbai su ya suka fassara in kuma su ma lokacin da wa'annan ayoyin suka zo ba su fahimce su ba sai suka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara to shi kisa ba ka zo ka fita ci bari ka fassara Qur'ani kawai saboda aya ta sai ka ci aka kawai ke mata ka fassara ta kai aiki da ita da irin fahimta da ka kawai yau demin da sai ko kuma sai akwai kuskure ko kuma akwai kuskure وزن سك ابن عباس كان ابن عباس شيء نترك عن القرآن جل أنا أنت تفسيري ده القرآن أتكلم صحابة نفس الله إن كان عندهم وقام فتح فتح تكلم تفسيري ابن عباس ابن عباس هنا يا رب أنك yake shigo a cikin majalisa ta dattijai ta sahabbai ta Umar bin Khattab lokacin da Umar bin Khattab ya zama khalifa in za a yi babban taro na mayyan malamai sai a zo da shi shi kuma Ibn Abbas a wancan lokacin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ba mai sallallahu alaihi wasallam ka yaro da kuma yaro ne yaro ne sosai wannan mayyan sahabban irin wanda suka ta yaki Badar wanda suka ga irin yadda aka saukar da Al-Qur'ani tun farkon shi zuwa ƙarshe har da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga mulkin Abubakar gaskiya ana mulkin Umar da su su ne shehunan malamai wasu daga cikin su suke ganin cewa wannan yaron dan bizaɗo da san yoshi ana shawara ta addinin musulunci alhali muna da irin shi gida ka sa ku irin wannan hayya kana samun mutane masu irin wannan sai a daina maka wayo a ce yaro ne an tuba tambaye wani me yasa ka zo wajen tafsiri irin na wani sai ci wanda yaron masu tafsiri yau wani suka suka ce maka an ce ka za ku kuma sai su can ko da kuma da ke ni abin da ke ni ba ce wa da ya ce kaza wa da ya ce a'a kaza yake ni to shi kuma shi ne bayanin shi muna shi ba mu sakan aya guda ya ku sai mu ce ibn jarir ya fahimce da kaza ya ce kaza a cikin littafi to shi gare shi a wuce. Ki ne bai kamata a kawo wani ba wanda zai ce abin da wance fahimta ba haka ba ne. To ya da fice shi. Mun gane ko? Shi tafsiri wanda shi ne ake ce masa tafsiri shi ne ake ce komantar kwamfuzi da Faransa. Inda ba dan akwai fahimta daban-daban ta mutane ba. Da an samu tafsiri guda ɗaya ta kai shi amma sai kasance wancan wanda ya tafsiri lokacin da zojin tafsiri a kowa hadisin da ya fasar wannan ayi wanda shi bai gani ba binciken shi bai kai can wurin ba tana kaga dole wani ya zo yi istidraki ya kawo wani abu wanda shi ne ke ganin shi ke gani wani ya kuskure kuma shi ne ke nuna maka cewa dan adam irin ya take ka sake duk girman malamin sai ka samu ya kasa wani yanzu ya tafsirin Al-Qur'ani bi girma daga nan a ce ya kai mujalladi daga nan hayar tsawon shi to sai ka samu wani wuri ya kasa sai an samu wani ya ji mun gani ko ina ne muka tsaya muna son can Ibn Abbas wanda sai ya ce dan mi zaɓi kawo shi a cikin majalisa a halin muna da irin wannan yaron gidajen mun gani ba ya ce za a kawo yaron ciki Umar bin Khattab ya ji wannan magana sai ya kyale shi a ran nan bai magana sai ba an kwana biyu sai ya tara su wannan ranar sai ce musu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja sabbi lahum darbaka wa sabru inna kana tawwaba me take ne ne fasar dan yi sai ran ta ko a ce wannan yana nuna cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nasara a cikin Makka da yaki to ci gaba da tsiri da gode ga kuma yana neman gafar ubangiji shi ne kan tawaba ne shi ne yawan karɓar tuba ne fasara dai irin wannan da ta san sa sai daga kare sai yaro shi amma a tambaya sai mun ga tabbai ji ya kai dan Abbas me ka fahimta tafsirin wannan sura yace abin da fahimta wannan sura tana yi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam koken kan shi ne cewa mutuwar shi ta zama ka sanar da shi a jirgin cewa idan har ya ci maka da yaƙi to rasuwar shi ta zama shi yasa Allah ya ce mishi fasabbih bi hamdi rabbika kai san ka san lokacin da mutuwar ka za ta zama me ya kamata kai ai wata tasbih za ka yi kai ta istighfar shi ne abin da take ni kaga cikin sura ko abin da ke tsaka kara amma shi ya fahimci haka Umar bin Khattab ya ce tabbas sai ta haka ni wani fahimci kuma gashi lokacin da aka ci makan da yaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu yayi haji kafin shekara ta kiwa a dabar su hakan ne aka tsare kenan yana nuna cewa dukkan wani abun da kake nema mai girma in ya kammala to mutuwa ka taso kar kuma ce ina taba yin wannan maganar nan mun duke ce muku idan kana da mulki mulkin ka ya kare ka ne ka samu kai ka kammala to abin da kawai ya kamata ka jira ka jira mu ana ba da misali da mu da mu hayi dai mun nan tuka ta muke mun ga wasa nan duke kuma shi da ya ta nema so uku yana nema sai ga na kudin samu aka zo aka yi aka samu ko to alama fitowa alama kammala burin ka na duniya alama kuma ce kai muna zanta alamomin mutuwa ne muka ce daga cikin alamomin mutuwa ka ga hurura ta hito maka idan mutuwa ta fara barbada maka gishiri gishirin mutuwa ya fara hurura yadda ka ga wannan hurura ta hito gashin nan baki ya ta ba wanda ya sai mino shi ko to haka ce mazan alama ta shi muka ce daga cikin alamomin nan akwai kaga danka duniya duk da ba ku san ana ga yadda ganin danka duniya ana nufin wakili da Allah ya riga ya kawo naka wanda kai wani danka wani lokaci har sufan ka komai yake doka kawai yazo ga kana kai kai ne da kanka ga kana idan har Allah ya kawo wanda zai ci wurin ka kana jika ne alama ko wuce daga cikin su akwai mutuwar makwabcin ka mutuwar makwabci alama ce mai nuna cewa mutuwa na kusa da kai tunda dai har ka duro gidan makwabcin ka to sai ta dura gidan ka wannan to daga cikin ne muka ce akwai cika buri sai muka kawo wannan hadisi idan buri ya cika gadi ka samu komai ya je daidai ko to cika buri na karshe akwai burin rayuwa wanda yake na karshe kusan gure sai gure sai akwai burin rayuwa wannan burin kai na rayuwa to idan ya cika to ka kira mu to mu fara dan ka kammala shi to wannan abin shi ne zan ja a sallah da ke to kun ba shakka mine ne yasa shi wannan ya kasance ya san tafsirin alqur'ani da girma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki hatta annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga bandaki to duk in shi yayin bandaki idan ya hito yana yin arwana yaron nan nace muku ai ba a mishi salatu zuwa a wannan lokacin ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta amma ya samu basira da tunanin tunda annabi ya shiga bare ya nemo ruwan arwana ya ashe mishi bakin ko annabi yana hitawa bai san ya mar wani babban mutum a cikin gida sai wannan ya sai cewa ake mun wannan sai ce ni ne na rage shi mun ta sai ya dawo kan shi ya ce mishi Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'awil ya Allah ka sa ya fahimci addini kuma ka koyar da shi tafsirin alqur'ani shi ne ta to kaje abin da sa an ana magana masu tafsiri da kike saba annabi sallallahu alaihi wasallam to an ka kawo ibnu abbas to magana ta kai ke sa nace muku lokacin da muka yi zancan wa alladhi ne ne kuna wuce to fa'an miskin wa annabi ba su iya yin azumi to suna iya kiriya shi ibnu abbas shi yace mace mai ciki da mace mai shayarwa in suka kasa yin azumi suka aishi to fidiya za su bada sun ki ganin wani ne zai iya kawo wani hukunci wanda ya hukunci shi wannan wanda annabi ya musu shaidar ai duk hukuncin da wani ya zo ya kawo shi wanda annabi ya musu shaidar kuma ya musu adda ya kawo ina ga babu wani hukuncin da yake ga wannan dan mu sun wani ne ke sasara idan ba tsoron cutarwar kan sai suke ba suna jin tsoron cutarwa ta fada akan shi jariri ko kuma yaro har wata rara ba suka dore wanda wannan rara ba wata hujja da cikin su saka ga dai sahani wanda yace suna daga cikin wa'ar da bai ce ko kun ba shi kadai ba da Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar ke sanin saka to wannan shine girman Abdullahi bin Abbas in ana magana tafsirin Al-Qur'ani mai girma shi shaida ke gare shi ta Annabi sallallahu alaihi wasallam to shi yace nan ko ban lamai hakun bima anzalallahu na ana ne duk wanda yake yin hukunci da abin da Allah ya saka dan wulakantar da abin da Allah ya saka wulakantar da duk cewa abin da ke ga hannunka kai fahimta ka ta fahimta Allah ko ta fahimta abin da Allah ya saka to ka kafirta in dai har kana ganin cewa kai fahimtarka ta fahimta abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa kuma idan ka kalli yanayin kasashen mu hukuncin fitar da muke yi da abinda ba shi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ba gaskiya din shi wallahi idan gobe aka ce mun mai da wannan kasa ta koma kasar musulunci muka sa mata jamhuriya ta musulunci gobe kaga wasu mutane sun kawo kai gobe kuma duk wannan abin da ake kira saboda musulunci su bi ne kasashe wanda suka yarda suka sa maka kasar jamhuriya ta musulunci daga ita sai Pakistan kuma tabbas ana kama da Iran Pakistan da to ni kasance kai hukuncin da kake yi ba da abin da Allah ya saukar ba kun ka ba duka wanda suke alƙalan jiki kun alƙalan a kotu kotu din duk wani alƙali da yake yake hukunci da kwan final ba wadan yayi imani da cewa kwan final yayi magan Allah bane kuma ka san su kai ka taba jin wani hukunci ko wani lauya ko kuma wani alƙali cikin jiran da jin kai abin da ke ga hannun sa yayi Qur'ani Ni da ba ta 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 akwai Yahudawa bane Nabil, akwai Yahudawa bane Quraysh a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, duka sahaba a cikin Madina sun kasance kai zuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai aiki da hukunce-hukunce da Allah ya saukar masa kan abin da ya shafi kisa. Su ban Quraysh suna ganin ta sun yi bane Nabil daraja da girma da matsayi. Idan dan bane Nabil ya kashe dan bajin Quraysh, to za a bada diyya tara kuɗi da kun gane ku? Amma in aka samu aka san hakan, kenan dan bane Quraysh ya kashe dan bane Annabi, sai a ce a shi bai kai nan shi, saboda haka zai bada diyya ta musiki guda ɗari ko kuma ausiki guda ɗari, sai a sassan sassan sau ɗari kenan, sai a ɗari shida kenan, ya ɗan guji a ɗari shida kawai da ƙarshe kenan. Haka suke kasance suna yi. Wannan abu da gangane ko ba da gangane ba. Yanzu ko da aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan ta faru, sai su wa an tamar da bin suka kara ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai da ce masa abu da suke yi ba da gangane. To shi ne yasa Allah yake rihi wannan ayoyi bisa kan zancen dukkan littattafan tafsiri idan ka karanta musu kan haka suke baka labari. Cewa ga abin da ya guda suka yi na kin hukunci da gangan da abin da Allah ya saka. To shi yasa Allah ya ce man lam yahkum bima anzala Allah illa ya kama da suka ce wannan tunda aya ce muhkama ce, dukkan wanda ya aika tsale ne irin wani ko su ko ba su ba, duk wanda ya wulakantar da wata aya ta Allah ya ke aiki ta da gangan ya duka abin da ke ga hannun shi ya ka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi ko dai ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya katabna alaihi fiha
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له وَمَنْ لَمْ يَعْقُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.
To na asiri da Allah kenan, kenan abinda ya rubuta masa a cikin littafansu, kenan abinda ke rubuta a cikin At-Tawrat ba su koyi ba, manzon Allah ya kafa mushi ya kawo mushi na cikin Qur'ani da mu gani, sai ya ce wa katabna alayhi a cikin At-Tawrat nan mun rubuta a kan cewa fiha a cikin kenan At-Tawrat nan an nafsa bin nafsa, duk wanda ya kashe rai a kashe shi, hukuncin kisan rai idan a kashe wani kai kaso shekara kaza ba shi bane bai samu yi ba, duk wani gangancin da mutane suke yi da sun tabbatar da cewa suka kashe kisa ne kawai, in kuma ka tsira daga kisa to za ka ba da rakumi 100 yanzu ka dauki rakumi 100 a matsayin jika 100 ne jika 100 ne su goma ne kawo wani ma ya kai ka shekara gari lalle ya kasuwa su kuma mutu akwai kasuwa ya ke gudu kuma kana ji jika 100 100 su 100 kenan miliyan goma ne tashi ko to ka fanfaro miliyan goma ka sayar gidan ku na gado ka ba da miliyan goma gowa kai kun ba kai na wani jawo sannan ita niyya anan tazirwa da nan kuma zarfa kara wai ba magana cewa dan uwan ku tunda ya banki mutum ya mutu bai da komai kasa ko din kawai karaya ta sayan din mutum bai da komai cike a jikin shi sai mota ba lalace shi to yanzu sai ya zo banki fito kuma ya mutu ba ka ce ka mutum goma sai tun mutu wallahi ko ya ka sai na ba ni mutum ba mu gani shi ba magana ake yi ta dukkan dangin shi wa'anda suke iya ganin shi dukkan ɗan uwan shi na uba baki ne na dai kakan shi ma wanda ya yi baban shi inda ran shi akwai shi ya ka gudu baban shi a san fushin baban shi diyan shi maza dukkan su baki ne kun gane ko ɗan uwan shi na wajen uba dukkan su baki ne ɗan uwan baban shi dukkan su baki dukkan wannan mutanen su ne ake cewa al'aqila tun daga kakan shi zuwa su duka ta wajen baban su baki ɗaya mazan nan baki ɗaya sai sun yi diyar da su hada wannan kudin su ka yanzu da ana hakan da ba san zaman lahiyar ba ko sa ɗin da za a zo a ci a kai a gama katan da asirin su gaba ta wahala gaban zaki amma in ya kasance to ka kashe mutum ko eh to yanzu abin da ke da ko gona ban duka baki ne za ku ta yaka sai da gidan ku na gabu ko bi ku yin ta a zo a kawo ni duk yadda za ku in duka za a turo ne sai ya ce turo ko za ya ce ba to ya ce ba ra samu amma sai da zakka sai da zakka sa bashi to biya da zo na daya kai ba ra kana ikin ne ku ba ra ce sai ka samu ba a yi shi yasa malamai kuma suke ta alƙatu kan fara da kafi shi kisa shi ne yayin kore kisa idan mutum ya tabbatar da cewa kashi shi za a yi to diyar za a yi sai ya ce Allah ce wal aina bil ain haka ke mutum idan mutum ya cire mutum igiya za a ce mutum igiya wal ansa bil ansa idan ka cire mutum hanci za a ce mutum hanci wal uzna bil uzni idan ka cire mutum kunne za a ce mutum kunne wasin da bisin da idan ka cire mutum haure za a hurkushe ka a cire maka haure wani zuwa isa su kuma miya kuku da za ka yi mutum din isa su za a yi mikin da za ka wanda ka kafce shi da da adda to ba a zawa a ce bari a kafce ka da adda a wannan lokacin sai in ya warke an ga iri wurin da wurin ya dauka ba a kan wurin to kai fadan haka nan za a tunda yana da tsaci kawai kai ko to amma ka hanyar barci yana iya ƙara girma ko bai ƙara girma yana ƙara girma to ka'ida da ke da fara wannan kamar yanzu idan Allah bari mu yi ta fasara Allah ce faman tasaddaqa bihi duk wanda aka kashe mutum ko aka cire mishi kunne ko aka cire mishi ikiya sai sadaka yace yayi kenan ba ake sasu ba ko to fa ko kafara na wannan kafara ce gari shi hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutum da aka yi mishi miki wanda ya kamata a yi kisasi ya yi to Allah zai yafe mishi gwargwadon wannan abin girman wannan abin wanda aka raba shi da shi idan kaga shi ya samu kafara ke shi Allah ce wa mai lamin hukumi ma anzal Allah fa budai ka mun zali mun wanda bai hukunci da abin da Allah san tarkuwa an da su ne a tsaye to da aka kaida ta malaman fiqhu da suke cewa dukkan abin da yake cikin mutum idan ka cire mishi shi baki ɗaya kai ma ai baki ɗaya za a cire maka shi ko to yanzu in shi wancan mutum ya ce yaya diya yake sa ba shi to wace irin diya za a bada ai kaga har da suna iya ce yaya ko ce an kashe maka rai ka ce to mun haɗu duka baki ɗaya wancan mun yayi to wannan haɗo baki ɗaya da za a yi na dangi wa'ancan da na ambata muku na kasuwa da su ne za a ba diya ai ko to ai kuma in diyar ta taso kuma bisa kan nasu ai kuma sun suza su ɗauka su bada to wannan mutanen in suka yi reunion suka ce sun yaye to yaye in aka samu rabi suka ce sun yaye rabi suka ce ba su yaye to za a bayar wa'anda suka ce sun yaye a'a wanda suka ce ba yaye ba su yaye ba kali su da ta ce to yanzu an kai ga diyan ita diyan kashe mutum raqumi da diyan ake ko to yanzu in kishi ya fice ai kaga na aka ce wal aina bil ain in kishi ya bi kai da sai aka ce ta abin da ke guda ne a cikin mutum kar ba shi da shi to diyan kisa kake ba in kai dalilin da mutum tun da ida ne guda ne duka to kudi a samu da rijin duka naka ko kuma ka bada diyan kashi duka haka kunnuwa guda biyu mun gane ko haka hannuwa guda biyu in karba shi haka kafa guda biyu in karba shi amma da abin da ke guda ina kaga ai guda ne ko to shi ana bada rabin diya ne kenan a wuri yanzu mun gane ko haka lamba guda ne su ma haka mun gane Allah ya kiyaye to inda mutane sun san da cewa ana aza musu irin wannan nauyi kai ba ta kudin diya za ka biya diya ka bule biyar kenan za mu ci yanzu ko guda zauna ka ne an gane ko Allah subhanahu wa ta'ala sai yake ayar da cewa wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wanda bai hukunci da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ba to fa ulaika hum zalimun wa ma ta mudan su ne Allah na ga ne kuma ku sa ko masha
Allah akwai tambayoyi me tambaya na farko yana cewa malam Barau ne ya shigo mani cikin gidana da makami amma sai Allah ya bani sa'a ya kashe shi kenan ya bige shi har ya mutu to malam me ne hukuncin wannan kisa
to dai shi farawan kawo ka kare ko a gida ka samu dama Allah ya baka iko akan shi ka gama da shi abinda ke da kai ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda aka kashe shi dan saboda kariya da dukiya shi to ya shahada ba sa kan kariya da dukiya idan kuma ka samu nasara akan wancan mutum akwai kafara ban san wata magana ko wata ke magana shi a kan kafara mun gane ko illa ta yaka idan muka nemi kisan zai iya kasancewa kisa ne wanda yake na kuskure yana yiwa kai lokacin da ka tafi ka dauki matakin kisa kan shi ba da niyyar ka kashe shi bane ba kai wannan abu an gane kun gane inda abin nan yake inda zaran yake lokacin da ka tafi kai wajen kare shi ai ba da niyyar ka kashe shi to sai ka kashe shi mutum da ka kashe shi da kuskure kenan wurin sai kai kafara sa kenan wannan magana cewa wanda aka kashe shi dan saboda kariya da nake shi na ana magana shi matsayin shi dake nan wajen Allah subhanahu wa ta'ala ai ba ana nema shi barawan bayan ka mun gane shi barawan ya yake fara can ko ba za ya fara kun musulmi in yana son ya tuba to sai ya fara to kai ma na wani tunda ba da niyya kan take ba kenan bai karancin hukunci da dauka maka shine a ce kai kisa wanda yake ba na da gangan ba idan kisa wanda ba da gangan ba dole shi kai Allah ya kai
tambaya ta gaba ce malam lokacin da yahudawa suka ce ma annabi Musa ba za su yakar samudawa mutanen nan ba har aka sanya musu imuwa wai malam menene karshen labarin ko sun samu sun je garin da aka masu alƙawari ko kuwa
eh wannan kana da aka yi sa cikin imuwa da cikin sun annabi Musa ma da annabi Harun duka baki ne cikin lokacin wannan dimuwar suka ci. Mun gane ko kisa tana nan cikin ibn Sun Abiya irin yadda mutuwa ta riski annabi Musa kun da riski kan kan shi annabi Harun annabi. Wanda har ibn Kasir yake kawo labarin irin yadda annabi Harun ya rusu. Da aka sanar da annabi Musa alaihi salam cewa annabi Harun ya rusu. Irin ya kasa ga yamma cewa za ya rusu. Wani sai suka tafi aka gina rami mun gane kamar ramu kamar ya tafi yan sai annabawa abin da ya shiga cikin ramu kamar irin kafara hakan ga da ya shiga cikin ramu sai ya ji irin kamar ni'ima irin ni'ima aljanna sai cike shi wannan gurin kamar ma a bashi da abin ya maka yan ka cikin malaika da shi kisa tana nan zan ƙara karanto ta da kyau insha Allah sai muku bayani ta gobe irin yadda annabawa abin yana nan cikin kisa lafiya mun karanta shi nan shi ma annabi Musa alayhi salam cikin wannan halin na imo suka rasu yana shi ma ƙarshe dai shi babban ɗalibin ko kuma sahabin annabi Musa Yusha wanda yana daga cikin wa'anda lokacin da annabi Musa ya ba da umarnin cewa idan aka tsaya aka ga wani aka samu labarin kuma annabi mutanen gari kire da suka kowa ya ga kowa labari ya zuga ma annabi Musa shi Yusha da Kalib su bine daga cikin sahabban annabi Musa alayhi salam da suka wuce labarin ba su gaya ma kowa ba sai annabi Musa alayhi salam ƙarshen labari su Allah ya ba su nasara ta kan cin wannan garin da yake bayan wannan shekarun da aka su sun rayu har sai suka samu nasara sun cin garin da yake daga baya kisa malamin tafsiri suke cewa hikimar ta sa aka samu wannan ihu dan saboda wa'annan kangararren da ke da ciki Allah da ke yawa da su a kasu da mutane wa'anda suke masu ladabi da biyayya mun gane ku to na shi shikenan to abin da muka karanta dai Allah ya ba mu na rashin kusurin mu ga Allah ya mu